A Najeriya daga ƙarshe dai bayan kace na ce da aka samu tuhumar ja-in-ja tsakanin lauyoyin Ibrahim Mustapha Magu da kwamitin nan da ke gudanar da cikakken bincike akan badaƙalar da ake zargin ya tafka da kuma hukumomin 'yan sanda da ke da alhakin bayar da shi beli ganin cewar har yanzu shi ɗan sanda ne, sun ce Mustapha Ibrahim Magu ya samu beli. Ko da yake ba a ba da ƙarin haske ko bayanai ko hujjojin da aka dogara da su wurin belin ba, ko kuma sharuɗin da aka shimfiɗa ba. Wasu da ke kusa da Ibrahim Mustapha Magu sun ce a halin da ake ciki yana gida bayan da aka ba da belin shi. Barista Abdulhamid Muhammad ƙwararren lauya ne wanda ke sa ido akan fafutukar kare haƙoƙin bil'adama, ya bayyana min a fili da na yi da shi cewa dokokin Najeriya sun tanadi a baiwa Ibrahim Mustapha Magu beli kamar yadda yanzu ya same shi, inda yake cewa
to kasa wannan shi kwamiti ne wanda yake na bincike, wanda asali ba kotu ba ce ta musamman ko wadda aka kafa mai zaman kanta ba. Bincike suke yi domin a tabbatar da cewa shin waɗannan laifuffuka da ake gani an yi sun tabbata. To akan haka din still dai kaga a dokar Najeriya shi wannan mutum ba sai an kama shi da laifi sannan zai zama mai laifi tukunna. A idan doka dai ba mai laifi bane, kuma akan tsarin mulkin Najeriya ba mai laifi bane, sai lokacin da aka ce to ga laifin nan an kama shi da shi, to sannan ne sannan a dauki hukunci ko gurfanar da shi gaban kotu, sannan kotu ta bada saurara sannan kuma ta bada beli. To wannan zargi da ake ta yi har yanzu dai a matsayin idan doka zargi ne, sai an samu tabbas akan waɗannan laifuffuka. To kafin ai hakan doka ta ce za a iya ba mutum beli ko da ma an gurfanar da kai gaban kotu ne, aka ce ana shari'a akan manyan laifuffuka da kai. Tsarin mulki ya nuna cewa a idan doka ba kai laifin ba sai lokacin da aka tabbatar da kai wannan laifin.
Amma a yanzu ganin irin nauyin laifin da ake zargin shi da tabka, ba ganin sako shi a beli zai iya dagula waɗansu hujjoji ko bayanai da ake bin kadinsu na tabbatar da laifin da ake zargin shi din akai.
To gani nake tun farko da aka fara bincike akai ba a yi hanzarin ba da belin sa ba, sai da aka tabbatar da duk wasu takardu ko wasu kasidu ko kuma wasu hujjoji da ake sa a yi amfani da su suna gaban kwamiti tukunna. To sai ake ganin cewa wannan lokaci ne ya dace da ake ganin za a iya mashi sakin talala akan haka, kuma kaga bai da yancin ya koma ofishin shi ya zauna, inda dama an riga an dakatar da shi a matsayin shi na ciyaman na wannan hukuma. To kuma hakan ba zai sa shi ya shiga ya fita ba akan wasu al'amura. Kuma ko da ma binciken suke yi a kwanakin da suka dauka suna yi, a ra'ayina ina ganin ya ba su daman su samu wasu hujjoji da za su yi amfani da su.
Amma alal misali wannan belin da aka bashi ya bashi hulumin yawo yayi walwala ya je wurare ko zirga-zirga kamar yadda aka saba, ko kuwa zai zauna a gida ne ko za a takaita guraren da zai rika zuwa.
Yawa, to wannan kuma su waɗanda suka bada belin nashi, dama ana faɗan beli in aka baka shi kamar yadda na ce sakin talala ne, zai kasance za a gaya maka ga wasu sharuɗa da ya kamata ka, to waɗannan sharuɗan su ne za ka sa hannu a kai, sannan wanda zai zo ya karɓe ka belin zai tsaya maka akan cewa za ka bi waɗannan sharuɗa. In kuma ka keta wannan sharuɗa, to kuma doka sai ta hau kanka. So waɗannan sharuɗa kaga tsakanin su ne da kuma hukumar 'yan sanda wanda su har yanzu yana ƙarƙashin su kuma.
Barista Abdulhamid Muhammad kenan a tattauna da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.